Daga muryar Amurka a Washington DC.
Masu saurare assalamu alaikum da fatan kuna lafiya. Yau da goben shirin matasa ne kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka akan mitoci 25, 31 da kuma 41. A yayin kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. A sauran sassar kasar kuma kuna iya jin mu ta radio amfani sarauniya da kuma niya FM. Da kuma ta internet a voahausa.com ko kuma ta shafin mu na Facebook. Masu gabatarwa
Usman Ahmad Kabara.
So dangi tare da Maryam Bashir Bugaje.
To kasancewar duk ranar Alhamis muna magana ne game da harkar lafiya. Haka ma yau 10 ga watan Agusta zamu mai da hankali ne akan yaran nan da ake haifar su da larurar da zaka ga kamar suna tatabin hankali wanda ake cewa dan haka.
Wato larurar da ake kira autism a turanci. Ta yaya ake samun wannan matsalar, menene alamominta, sannan tana da magani?
Inda wata kirkiya iya tunaninki ko tunanin danginki shine ai yaran nan dan aljanu ne ko yar ruwa ko wani abu. To amma a bayanin da zan yi miki bayani cewa wannan matsalar ta riga ta fara ne tun a farkon rayuwar halittarsa. Daga kwakwalwarsa aka samu matsalar, saboda haka ba aljanu bane, ba yar ruwa bane.
Domin samun ƙarin haske akan wannan lalurar kwakwalwa, za mu ji daga Dr. Asma'u Abba Garko ta sashin kula da lafiyar kwakwalwa a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano.
Za kuma mu ji daga wata baiwar Allah wanda Allah ya jarabce ta da ɗaya daga cikin ƴaƴanta yana da irin wannan larura. Amma kafin nan za ku ji amsoshin tambayar da muka muku a shafin Facebook da Twitter.
Sai ku kasance da shirin yau da gobe, shirin matasa, ku ji bayanai akan wannan lalura ta kwakwalwa, wato autism a turanci.
A Facebook da Twitter mun nemi jin sanin ku game da wannan lalurar kwakwalwa da ake haifar wasu yara da ita, inda suke kasancewa haka. Ga yadda kuka amsa.
To sakon farko daga shafin Facebook din ya fito ne daga Sanusi Ishaq Adam. Yace salam yau da gobe. Tabbas wannan matsala ta autism spectrum disorder, wato ASD, ta zama ruwan dare musamman ma a kauyuka, kuma takan dau dogon lokaci ga yaran da aka haifa da ita. Kuma yana da kyau iyaye su gaggauta zuwa asibiti idan sun ga wasu alamomi game da yaran nasu. Kuma muna tare da ku don fadakar da mu akan wannan cuta.
Sai Nura Haruna mai karfe yace a gaskiya irin waɗannan yaran suna fuskantar kyama da wariya, musamman a ƙasashen mu na Afirka. Musamman ma mu baƙaƙe, sai kaga ana nuna mutum wariya tun yarintarsa saboda lalura. Wani abin takeicin shine a tsakanin ƴan uwansa akan fuskanci irin wannan matsala, sannan ga wahalhalun da iyaye suke sha wurin dawainiyar magani da neman lafiyar irin waɗannan yara tun tasowarsu har zuwa girman su. Kuma ni ina ga hadda rashin kyakkyawan tsarin kula da masu waɗannan laluran da muke fama da shi a duk duniya da yafi kamari a ƙasashen Afirka. Kiran da zan yi shine ya kamata gwamnati dauki matakin fito da tsarin kula da duk wani jariri da aka haifa da irin waɗannan lalurori, saboda barma iyaye irin wannan jinyar akwai wahala, musamman idan talakawa ne marasa ƙarfi. Kaga hakan ya sa har kula da makarantar sauran yaran gida ta na ƙasa, saboda kokarin nemawa irin waɗannan yaran lafiya da iyayen suke yi. Allah ya kyauta yau da gobe.
Da Yabu Usman Girka yace tabbas waɗannan yara masu wannan larura suna fuskantar matsaloli masu yawa, kamar tsangwama da kyama wajen ƴan uwansu da abokai, wahalar neman lafiyar su tun daga yarinta har girman su. Ya Allah ka bawa yaran da suke da wannan cuta lafiya.
Sai Bashir Nuhu mai tsatsaka mahuta yace salam yau da gobe. Hakika cuta wata abu ce da Allah yake saukarwa duk wanda ya so, amma ita wannan cuta tana faruwa ne ta hanya biyu. Akwai phenotype, akwai kuma genotype, wato akwai wanda ake gado da kuma wanda ba a gado.
To sai kuma Abubakar Kawu Girgir yace to hakika ni a nawa ganin duk yaran da kaga an haife shi da irin wannan yanayin, ayi bincike zaka ga uwa ko ubansa na da wannan abun, domin mafi yawa gadon sa ke yi ga uwa ko uba. Allah dai masani akan kayansa. Ku tashi lafiya. @YDG.
Sai Hamza Story ya ce yau da gobe mafi yawan irin waɗannan yaran ana samun su ne dalilin wani hatsari da mahaifiyar ta yi a lokacin da take ɗauke da cikinsa ko wani saɓani rashin gudanarwar wasu abubuwa da ya jibanci lafiyar ƙwaƙwalwarsa.
Jamilu Muhammad Gwaram ya ce assalamu alaikum VOA Hausa. Irin waɗannan yaran ana haihuwarsu da wannan laruri, sai dai waɗansu na alakanta waɗannan jarirai da cewa aljanu ne ke musanya su da nasu, amma wannan a tunani na canfi ne. Amma muna jira mu ji daga gare ku.
Sai Maryam Aminu Kano mai da garku tace tabbas mu mata muna cike da takeici ganin yadda wannan matsala take yaduwa a fadin duniya. Ya kamata likitocin mu su tashi tsaye wajen gano hanyar da za a magance ta.
Rashida Sani Zoramawa tace ni a tawo fahimtar kamar idan mace ta dade tana haihuwa kamar shekarunta sun kai 40 zuwa sama takan iya samun mai wannan larura.
Sai Sani mai lange-lange yalwaya wuri yace yau da gobe yaran da ke fama da wannan rashin lafiya ta autism na daban tausayi matuƙa. Abin farin cikin shine yanzu an samu makarantu masu kula da su har suna koya musu al'amuran yau da kullum.
To sai mu harba zuwa shafin mu na Twitter inda @nuramu94 yace yau da gobe su ne ake cewa masu taulali. Gaskiya irin su akwai ban tausayi. Ya kamata ana da wata hukuma mai kula da lafiyar su.
Sai @mustafa alkali 18 yace yau da gobe waɗannan yara haka ne Allah ke halartar su. Sai dai ba mu san ko likitoci suna da wani sharhi da za su yi ba.
To sai kuma @ibrahim ya ce #YDG Allah kenan sarkin halitta. Duk mahaifin da ya samu yaronsa haka sai ya yi kokari wajen ilmantar da shi.
Sai da ƙarshe @muntarumu ya ce hakika masu shirin yau da gobe kun cancanci yabo akan kokarin da kuke yi na ware mana da kai mu mutanen ƙauye. Allah ya saka muku da alheri amin.
Mu ma mun gode da jimirin sauraro koyaushe suna nan tare da mu Safi na Tukum. To an gode a cigaba da aiko mana da saƙo. So Maryam ta tattauna da wata baiwar Allah wadda muka ce Allah ya jarabce ta da yaro irin wannan a cikin ƴaƴanta wanda kuma za su tattauna kujeran da suka kare.
To sunana Rabi Yusuf Abubakar, ina da yaro namiji da yake da autism. Shekara shi 17.
Yaushe kika gane cewa akwai matsala tare da shi?
Daga waje da shekara 3. Na fara ganin cewa akwai matsala saboda lokacin nan da yayi magana ko bai faɗin komai. Bai kiran mama, bai kiran baba, bai kiran komi. To shi ne inda na gane cewa akwai matsala kenan. Tunda kin san yara ya kamata a ce sun fara hidin mama ko baba ko hidin wasu abubuwa haka, amma kuma za ya faɗi. To tun daga sannan sai na ga cewa dai akwai matsala. Sannan bai yi shekara 3 ba, bai yi shekara 2 haka. To kuma sannan sai ya kasance baya bacci da daddare. Sai dai kiga ya wannan yana iya yin bacci da marece ya tashi karfe 12 ko karfe 1 daga nan ba zai ƙara bacci ba.
Daga nan to wani mataki kuka ɗauka ne?
To sai muka ce idan ya yi shekara 3 za ni kai shi asibiti. Zan je in kai shi wurin GP a duba shi a gani. Da na je wurin GP da shekara 3 na ce ga shi nan dai baya magana. Sai gama yi man tambayoyi sai ta tura mu asibiti. Ta ce mu je mu ga babban likitan yara. To muka je asibiti aka yi mana tambayoyi, likitocin da suka zagaye wajen kamar mutum 3 suka yi taiman tambayoyi, aka yi ta ciccika form kwashanniya ana yi man tambayoyi ina ba da amsa. Da aka gama sannan sai aka ce mani na san autism, na ce a ni sannan ban taɓa jin sunan autism ba. Sai suka ce man to suna ganin autism yake da shi, amma dai za a fara yi mashi awon kunni a ga ko yana ji. To sai ne suka ce dan wani lokaci idan yaro baya ji to shi ya sanya bai magana. To amma da aka yi mai awon kunnin sai aka ga cewa yana ji ko ni lahiya ne. Sai suka ce to za a yi mai awon fitsari da na jini, shi ma aka yi. To daga nan dai aka tabbatar cewa yana da autism.
To banda rashin maganar da bai yi a lokacin da yake karami, to wasu kuma alamomi ya nuna na wannan shi autism din?
To kin ga bai wasa da yara. In kana yake ga irin a wannan lokacin yara bai damu da yara ba, kullum yana nan liƙe da ni. Yana liƙe da ni kuma kwana mu kwana tare, komi tare da ni yake yi. Da na har sa shi ma makaranta irin naziri haka. Amma in ya je bai zama. Bai wasa da kowa, bai yin abin da suke so. Sai da na kai shi wuri sai su ce gaskiya ba su iya. Sai in cire shi ne ta taccen zamai wurare. Har sai da muka zo muka samu wannan tabbacin cewa akwai matsala da autism. Sannan samu wata ta je muka samu makarantar da muka yi masa bayanin cewa ga lalurar da yake da ita. Sai suka aka ce amma za a turo to da za ta riga zama tare da shi. Sannan suka yi da suka ɗauke shi makaranta. Akwai rashin bacci, yawancin yaran masu autism ba su bacci gaskiya. especially da daddare, ba su bacci da daddare, sai ki ga sun kwana zaune, su ba su son mutane kuma, za ki ga ba su son yin wasa. Suna nan dai za ki gansu sun zauna su kadai kamar dai su kadai ne kamar suna cikin wata duniyar su daban.
To, akwai wani taimako da aka bada ko magani ko yaya kuke manage abin?
To, yanzu kin san harkan Najeriya nan duk in aka ga yaro da wani lalura irin wannan sai a ce jinnu ne. To, wasu su rika cewa ai wannan da gani aljanu ne, wannan aljanu ne. To, sai an ce cewa a je wurin wannan yana maganin aljanu, a ce a je wurin wannan suna bada magani. To, mun dan dai gwagwada wasu ba dai da yawa ba.
Ke kin taba tunanin cewa aljanu ne?
Gaskiya ban taba ba. Wato dai ni ba taba tunanin aljanu bane ba. Ni dai kawai tunanina dai kawai wani abu ne dai kawai da Allah ya yi shi haka. Haka Allah ya yi shi. Kuma tunda kin san nan Najeriya ba su yi yawa. Sun yi yawa ba a ganin su. Saboda ba a diagnosis din. Amma yanzu kamar kasashen waje tunda dama aka so waje aka haife shi can muke zaune. To su can wurin suna da su da yawa. Kuma kin gani akwai makarantu waɗanda aka yi musamman saboda su. To kin gani sun shirya mu abu. Yanzu da muka dawo Najeriya muka zo ku zauna ba makarantar da muka samu inda zamu iya kai shi. Dole muka tattara muka koma. Muka je can aka sanya shi makaranta just masu autism. Yanzu kuma lahiya lo gashi nan. To amma nan din za a ita cewa aljanu ne a ita ba da magunguna a ita har surukiya. Ni inda na san cewa ba aljanu bane ba amma surukiya kuma bai su magana ba. To nawa aka yi mai rukiya amma ba su taba magana ba. To kuma sannan duk magungunan da ake cewa a bashi na Hausa da ake na gargajiya shi ma da an yi amma kuma babu wani abu ta hayaki din nan da ake su turare da na sha da na wanka da na waye kin ga duk ba su yi aiki ba.
To
amma dai abin da ake irin su speech and language therapy ne ake suke taimaka mashi yadda za ya rika
magana
ba sai magana da bai iya magana amma zai iya nuna mana abu da hoto. Akwai abin da ake ce ma PECS, Picture Exchange Communication System. To shi sai ka dauko hoto ka yaro ya dauko hoton abin da yake so ya nuna maka. In kamar shi tsari yake so ya zai dauko hoton toilet ya nuna mani. In abinci yake so zai dauko hoton abinci ya nuna mani. In bacci yake son yi zai dauko hoton gado ya nuna mani. Na san cewa ko ke gado yake so. In ruwa zai sha zai dauko hoton kofin ruwa ya nuna mani. Sai in ce mai ruwa sai in je in ba shi ruwa. To haka muke yi da shi. Sannan kuma ƴan magunguna sai ya fara ganin kuma da yake sun can tunda sun shirya ma abin kin ga akwai likitoci a kowane asibiti masu kula da saboda kin san autism din yana zuwa da abubuwa da yawa wasu ma in kika gani za ki ce hauka ne. To da suna cewa ba hauka bane ba dan da ba a maganin psychiatry. To amma yanzu kuma na ga an fara sa su suna ganin psychiatry amma ana rubuta musu wasu magunguna wanda suke sanya su su dan natsu su rage waɗannan abubuwan da suke yi. To sai ki ga yaro ya natsu dai gashin nan lahiya ne.
To yanzu dai da sauki dai kuna yana mu'amala da mutane ya abin nashi yake
zo. Yanzu kan dai gaskiya yanzu tun da shekarar 2017 in kin ganshi yanzu ma ba za ki taɓa cewa yana da wata matsala saboda ba ya da wata nakasa a jikin shi. Rashin magana ce kawai amma dai lahiya lokacin da yanzu har aiken shi ma zan iya aike shi in dai ba aiken magana bane in kamar ina iya rubuta abu a takarda in ba shi da kuɗi in tura shi kamar shago nan wurin nan da muka zo Najeriya yanzu zan iya tura shi waje wani shago ya je in ci in rubuta ya je ya amso abu ko makwabta zan iya aike shi in ce je ka wurin kwana ka je ka kai mai wannan kuma zai je ya kai ya dawo. Kuma kin ga ya san in ya tashi da safe ya je ya wanka zai zo ya shafa mai da kanshi ya sa kayan shi ya yi brush kuma ya zo abinci ne dai ba zai je ya zuba ma kanshi ba sai ta jira sai an zuba mashi. Amma kamar toilet sai ke toilet abin da zai ya zama kuma ya iya komi da komi ba abin da nake mashi yanzu.
Madalla Allah kara masa lafiya.
Naka sa ba za ta sauka sawa ba mai naka sa ta shi kai ilimi ya fi
naka sa ba za ta sauka sawa ba dazun ba muna kallon wani bidiyo da nuna maka ba wani bawan Allah da shi ma Allah ya Allah ya tashi da wannan lalurar din nan amma Allah ya mashi wata baiwa ko safina aka hau da shi abin ya ga abu ko zai iya zanawa aka hau da shi helicopter wannan
jirgi mai sauka angulu
aka kai shi zagaya da shi birnin New York
na minti 20 kawai fa
amma ya kan yi
minti 20 kawai fa mutumin nan yazo ya zauna ya zane shi da ka gaba ɗaya di
kawai ga shi hudu har da wannan ruwan da ya rarratsa
amma abin da yawa masu
da benayen da masu ne
suka ce mu bamu da babu kulawa a gidan
babu kulawa
kuma za ki kulawa anan ne har ake gada me ma suke so
shi ne yanzu kin ga ita kaman a waje da ta tafi da shi ya samu kulawa kashi har an samu ci gaban da tace za ta iya aikin shi ba zai iya magana ba yanda ake so amma za ta rubuta sai je su
eh amma wannan gida ne ana wahala
a can ai za a tsaya ne kamar yadda aka ce mata aljanu ne aljanu ne haka nan za a kashe rayuwarsa a tsaye
wallahi ka ga mutane da yawa kudaden su duk sun kashe su gurin neman magani
wanda da kila ma na binciken lafiya a asibitance ko likitancen aka bi da an samu mafita
kamar yadda zai mu ƙara maji ma daga game da wannan lalurar kwakwalwa ta autism ne wakilin Muhammad Ibrahim Kwari ya tattauna da Dr. Asma'u Abba Garko ta sashen kula da lafiyar kwakwalwa a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano
wai menene wannan kalmar ta autism ko kuma yanayin gaulanci da ake samun yara ana haifarsu da shi
assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu ita kalma ta autism kalma ce ta turanci amma a hausance za mu iya alakanta su da kamar gaulaye ko mu ce masu yin abubuwa na dolanci amma dai sahihin ma'anar kalmar shine galahanga
yara da irin wannan yanayin menene ke faruwa a bincike
har yanzu babu wani tartibin abin da yake kawo wannan ciwo to amma akwai hasashe da aka yi na cewa wani lokacin dan yana cikin mahaifiyarsa yake samun matsala akwai lokacin da ake ganin yaron tin yana cikin yake samun matsala ana kuma ganin gado ne wani lokacin gado ne wani lokacin ma wata kil kakan ka ne yake da wannan matsala za ta iya sakkowa ta zo kanka shine genetic abu
ko alkitance fukan ce in mace ta samu kanta a wani yayin da take da juna biyu wannan abin yana bayuwa ga ta haifi da me na kasa a yanayin wata halitta ta sa
wannan wani lokacin abin da yake faruwa idan tana da cikin ciwon yazo wani lokacin infections ne ma ciwo kamar kwayoyin cuta ne za su zo sai su biyo dan kuma su same shi sai su hargitsa kwakwalwar shi me kuma kwakwalwar ta girma yanda ya kamata to sai a dan samu problem tun daga ciki yawancin wayannan masu autism din wani lokacin tun daga ciki ne ma kwakwalwar take zuwa ba ma ta girma daidai ba ta developing
ba ta bunƙasa ta tafi
a yanda ya kamata kwakwalwar ta tafi saboda kaga ko in aka zo duniya dole kwakwalwar ba ta saitu ba ba za ta yi abin da mai shekarun wannan din zai yi ba
idan mutum ya haifi yaro da wannan ya zai iya ganewa cewa akwai alamu wannan lalura ta yanayin dolanci a tare da ɗansa misali ya zai iya gane
ita wannan autism ma abinda ma yasa ya zama autism shine abin dole ya fara daga farkon rayuwa yaro a misali wata uku zaka yi mishi murmushi ka dan taba mishi kuma to ya dan yi maka murmushi ko zaka kalle shi in ka kalle shi ya fashe da kuka ya san baka ji dadin abin da yayi ba to amma su wannan autism din tun daga farkon rayuwa ma ba su da wannan alamu na fuskar su da zaka fahimci a inda suke sannan kuma yawanci ba za su hada ido da kai ba zaka hada ido da su dauke kansu ba za ma su yadda ku hada ido ba shine farkon alamun farko da uwa za ta gane da yake hada ido da ke wannan murmushi da yaro yake yi ko kiyuya da yaro yake yi su ba ruwan su duk wanda ya kawo hannu kawai za su iya kai hannun su su ba wannan stranger abin da muke cewa stranger anxiety kiyu ya su duk ba za su yi ba sannan wani emotional wani abu da za a nuna ko a yi mishi na farin ciki ya nuna alamun ya ji dadi ba zai yi ba sannan zaka ga yaro ya kai shekara uku bai fara magana ba daman shine ma manyan alamomin su za je su dan ka dan fada abu a misali ka ce zo zai ce ko kuma tafi zai iya kwaikwayar ka amma a sound ba wai a magana ba
saboda bai gane me ma kace ba
bai ma gane me kake nufi ba ko kuma in ya gane din ma shi ba zai iya ta maganar yanda kai zaka furta ta ba ko yanda zaka sa rai a shekarun shi ya kamata ya furta magana irin wannan shi ba zai iya ba sannan suna da shine wannan abin da ake cewa disorder of communication sannan na biyu abin da suke da shi shine akwai disorder of interaction mu'amala mama ta dawo daga unguwa oyoyo mama san da zuwa shi baya wannan bai ma damu ba ko kuma kai mishi fada kaga bacin rai a fuskar shi ko ka mishi kyauta kaga wani ko yara suna wasa ka ya shiga cikin su ai wasa da shi duk bai san wannan ba kamar a duniyar shi yake shi shi kadai sannan abu na uku da suke da shi shine dabi'a su ita ce su ta yin ta
maimaita abu daya
ta maimaita abu daya kamar in yaro ne a kauye shi ba shi da abun wasa sai gare-gare idan abun ne yake ba shi da abun wasa sai kunna fanka shi suna son suna da kaunar su ga rolin abu suka abi yana jijjuyawa suna da wannan kaunar in ka kashe ma zai fashe da kuka ya je ya ƙara kunnawa ko kuma idan suna da abu a misali idan akwai yarinyar da muke da ita idan aka kawo ta asibiti kullun da kofinta da cokalinta a hannu kuma baka saka raba ta da wannan cokalin ba
tana jijjuya yana karau-karau
haka yawa suna da son sound akwai lokutan da sound din kawai suke so mun lokacin kuma yana zaune yana jijjiga kanshi ko yana girgiza suna dai da wani irin peculiar daban
wani abu na musamman da za a yi
wani abu na musamman da yake nasu
daga wannan watanni ne uwa take iya sadar da sako da dan jaririnta
daga wata uku zuwa wata shida ya kamata a ce ya fara wannan social smile din zai dan fahimci abubuwan da suke faruwa zuwa shekara daya ya fara magana kuma bai yi magana ba za ka mishi abu ya yi tantrum haka ya nuna shi fa bai yadda da wannan abun ba irin waɗannan abubuwan sai kuma a hankali kwakwalwar na ƙara developing zai ƙara fahimta cewa okay ashe ga language sai kuma ya fara developing language shi kuma language acquisition shi ne zaka hada vocabulary ai in na hada wannan kalma ce zata bada ma'anar kaza to shi duk ba shi da shi idan ya kai shekara uku akwai waɗannan matsalolin guda ukun nan da na lissafo tabbas wannan autism ne
to haka ne mai uwa za ta yi ko mai iyaye za su yi a wannan gaba
da farko kaga ka fahimci cewa akwai matsala kai kanka ka san ai sauran ƴaƴanka ko sauran ƴaƴan ƴan uwanka ko ƴaƴan makotanka ba haka suke ba saboda haka kana fahimtar haka ka za ka iya kawo shi teaching hospital ko inda dai suke dai da psychiatrist abinda za a ce wa likitan kwakwalwa information ne za mu hado daga wannan da wannan a tattara bayanai mu fahimci cewa yaran na autism gare shi
kenan ba kwa gano wannan abin ta hanyar yin test na hanyar kimiyya ko sai dai kawai waɗannan tattara bayanai
akwai waɗanda zaka iya amma yawanci abinda muka fi so a medicine a harkar lafiya shine ka fi samun daga bayanan da ka faɗa ya kamata na gano cuta by at least na gane 70% na cewa cutar nan kaza ce 70 cikin 100 ragowar 30 din maybe shine zan tafi investigation na scanning hoton kwakwalwa ko na je ne EEG akwai abin da ake cewa hoton shi kamar activity ne aikin da kwakwalwa take yawa amma dai idan ni likita ce idan ni kwararriyar likita ce ya kamata daga bayanai na fahimci aƙalla kashi 70 na ciwo
idan aka gano haka me mataki na gaba
shine na zaunar da iyaye ne musu bayani shine abin da ake cewa psychoeducation zaka ga psychoeducation din yana da matukar muhimmanci inda wata kirkiya iya tunanin ki ko tunanin dangin ki shine ai yaron nan dan aljanu ne ko ƴan ruwa ko wani abu to amma a bayanin da zan yi miki bayani cewa wannan matsalar ta riga ta fara ne tun a farkon rayuwa halittarsa daga kwakwalwarsa aka samu matsalar saboda haka ba aljanu bane ba ƴan ruwa bane ya zaki a ce dan nan da kike tare da shi kike san shi kike kaunar shi watan ku tara tare kafin ma ya fito duniya nazo na ce miki an zo kuma ana ta miki bayanin cewa ai dan ki ma dan aljanu ne ko kaza ko kaza ko kaza ai ba zaki ji dadi ba amma wannan bayani da zan miki na cewa ki kwantar da hankalinki abubuwan nan suna faruwa abinda muke hasashe because ba wanda ya isa ya ce ga yanda Allah yake ikon sa amma a hasashen mu zamu ce abinda ya kawo kaza ya kawo kaza ya kawo kaza shine likely kaza to kaga wannan psychoeducation kenan sannan yawanci daga cikin abubuwan da ya kamata kuma ka ƙara wa mutum shine ya zo asibiti ai solution yake so duk wanda ya taho asibiti
yana neman mafita
mafita yake nema tunda mafita aka zo nema sai mu tattaro duk wanda yake da muhimmanci a cikin asibitin nan sai mu ce ya zo daga cikin su ka kawo min likitan kwakwalwa to ni ma likitan kwakwalwa fa akwai likitan kwakwalwa na yara saboda haka zan iya hada ka da shi zan hada ka kuma da speech therapist waɗanda za su iya koyar da magana yawa
za su kwararru ne a wannan
su kuma kwararru ne a wannan harkar da wani lokacin ciwon ma fa kuma yana zuwa da kamar ƴan rakiyarsa abinda a turance zamu ce complications ga asalin ciwon amma kuma ga wasu abubuwa da za su zo su yanyane shi su kudindine shi daga cikin sa akwai mental retardation kamar dolayen nan da asali zaka ga yaro ya kai shekara 10 amma abinda yake na dan shekara 3 ne wata ga kanwa shi a shekara 3 ma ta fi shi wayo abinda muke cewa intellectual disability
kwakwalwar yaransa ba ta tafiya tare da shekarunsa ko girman jikinsa.
Ba ta tafiya tare da shekarunsa. Tabbas shi ne abin da ake cewa mental retardation ko intellectual disability. Kaga na ɗaya kenan. Na biyu, ciwon nan zai iya zuwa da farfadiya.
To dama kina nufi kice su waɗannan ba su ne ake ganin suna da farfadiya ba. Akwai bambanci tsakanin masu wannan autism din dolancin da kuma farfadiya kenan.
Akwai bambanci. Da yawa masu farfadiya ba wai lallai suna da matsalar autism ba. Amma zaka iya samu akalla kashi wurin 60 na masu wannan autism din suna da farfadiya. To kaga sai ka hado likitan yara wanda zaka ce pediatrician ko shi ma sai yazo sai mai managing din matsalan nan tare. Sannan akwai abin da ake cewa special education. Special education ba zaka kai shi makaranta ka ce koyi ABCD irin sauran yara ba, because bai ma gane ma me ma ake so a fahimtar da shi ba. Saboda haka shi ma sai ka dauko malamai da kake ganin zasu sami zasu tasiri a rayuwar yaran nan. Akwai special education, su ma suna da kwarewa ta su ta mu'amala da harka da waɗannan. So harka ce ta ba wai kai kadai likita ba, a'a ka tattaro duk wani wanda zai bawo da nashi gudunmawa a cikin rayuwar yaran nan.
In kuka yi waɗannan abubuwan aka dau duk waɗannan matakan, yaro yakan warke ne ko kuma a'a sai dai a kula da shi dai iya abin da za a iya?
Daga cikin abubuwan da matsalolin da suke da shi irin waɗannan yaran shine kwakwalwa ta tabu. Saboda haka daga lokacin da kwakwalwa ta tabu ba za ka taba hada wanda kwakwalwar shi ta dan tabu. Ita kwakwalwa ba ta son abin da zai taba ta komai kankanta shi. Duk inda kwakwalwa ta dan tabu ko yaya ba za ka hada da wanda kwakwalwar shi ba ta tabu ba. To amma abin da kake so shine kamar yanda na faɗa maka rehabilitation.
A farfado
da su. Yau na ji dadin kalmar nan taka. Kai ya zauna a gida ana a'a ku kyale shi kun san fa shi yana da larura shi a'a ba haka ake so ba. A farfado da su shine rehabilitation health. A misali gidansu ana takali, to a gwada a gani shi ma zai iya zama ko da shafa gom ne a cikin takalman ne yana shafa yana mika ko bai hada ba. Wato kwakwalwa ba ta da coordination din ya hada din a to amma sai a ga shi me zai iya. Ba kowa ne yake da wannan dolancin da na faɗa maka ba, wannan kamar ɗan rakiya ne na autism. Wasu kuma suna da high functioning autism. Aka ce high functioning kaga suna su ya shallake
ma. Ya shallake na waɗanda ake magana
yanzu. Ya shallake na waɗanda ake magana yanzu. Ba su da matsalar communication, matsalar sadarwa, matsalar magana haka za su iya yi ba lallai dai kamar ni. Amma koyaya ta kama za su iya yi, kana da ɗan mu'amala da su fiye da su waɗancan da ba lallai a samu wata kyakkyawan mu'amala da su ba. Za ka iya samun wani ya zama exceptional a mathematics.
Ya iya lissafi.
Za ka iya zaunar da 'yan ƙananan yara ya koya musu lissafin ne, because ya iya. Kowa yana da wata baiwar da shi yasa suka zama high functioning.
Wani kuma taɓa kwamfuta ya iya.
Saboda ka kai shi inda ya iya. Wani kuma duk irin ƙarfin da ka ba shi ka ce ya haɗa ya gyara zai iya
maka. Da haka zai iya kanikanci.
Wani lokacin abu ɗaya ne suke da wannan high exception ɗin. Amma a wasu abubuwa ba lallai ba za su iya kofin ba gaskiya.
To Allah ubangiji ya sa mu
dace kuma ta iya bayani
wallahi ta bayani dalla ina ga ko
me da tabubuda
ko yau ka fara sauraron bayanin likita kan zaka gane me take nufi gaskiya
ka san wannan lalurar shi autism din nan wannan sha'ani din da ka duba yanzu an kasa ta ɗayin bayani amma
ta ce ba wani takamaimai
har yanzu aka samu takamaiman abinda ke jawo
shi sai dai hasashe
akwai dai yanzu dai
amma hasashe yana da ƙarfi
akwai cike da yawa da ake ta yi da akwai wasu ake yanzu ana duba a gani tun daga kwayar halitta ne wato DNA din wanda ake gada din ko akwai daga nan wurin to duk ana ta bibbincikawa
da kuma misali duba yanayin girma da haihuwa da tsufan mutum da sauransu
haka akwai binciken da ake yi akwai bincike da ma ya dan nuna cewa kamar
akwai
dan alaka mahaifar kamar
tsafin iyaye
da suka haihu da tsoho shekaru su ya dan yi sa'in nan akwai yiwuwar haihuwar da mai wannan lalura
sannan kuma kamar yanda aka ji murya ita wannan da take kasar waje da yaranta din nan Rabi'atu su ina bincika idan an samu zan hada ki da su na san wanda mun taso tare da su wanda kuma wani nasu yana da wannan matsalar ko larurar wanda na san in har ya na samu samun shi ba zai ki mana magana ba domin me abu ne da ake fata mutane su gane kansu ya waye akai da sauransu so mun same shi to ba mu dai alƙawari ba amma in muka same shi to tabbas za a ji.
Kaji ma bayanin ita likita da take cewa kamata yi tun da farko a farfado da yaran nan.
Kamar na san ai farfadowa ne shi
aka yi.
Kwarai kuwa kamar misali menene farfadowa yanda zaka tallabe shi yanda zaka sa shi makaranta
yanda
za
a koya masa abin yariya ga yara. Koyan wani abu da aka lura yana so ko ya iya.
Jigon dai hakuri ne abin da na lura sai kai hakuri da abin.
Dazun nake ji ake cewa ko gobe ne za a yi garaba sandeta?
Yawwa za a yi na bulus amma a wani kamfani ne can a Najeriya ba za mu zuwa ba. Amma dai kan za a yi data bulus sai ta duduba layukan su ga wanne ne.
Su duk wannan su shirye-shiryen da muka yi din duk.
Yawwa wanda ba ku je ba wallahi ku je ku more.
Ga dandalin BOA
kai ku je ku duba gulo ne suka ce ai ba mu
a gari a gari
to. A ji a saurari.
A gari ka ga ya musu
da dali a ji Facebook a ji har taska dai a tattaso
sai za mu madadin
Usman Ahmad Kabara
Safinatu Sodengi da Daniel Brown da engineer Muneo da Solomon Jack da hada mata Facebook live ni Maryam Bashir Bagaje ke muku sallama daga nan birnin Washington DC huta lafiya yau da gobe.